بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أنا حكى يوم مسلمي mazuwa wannan masallaci mai albarka na Azhar Islamic Center a nan birnin Jamaica, Yola, jihar Adamawan Najeriya. Ina mana alale da marhaba da gaisuwar musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna godiya ga Allah Maɗaukakin Sarki wanda daga cikin ni'imominsa yake maimaita mana damammaki daga lokaci zuwa lokaci na haɗuwa irin wannan. Haɗuwa ce bisa alfarma. Asali wannan darasi a yau, kamar yadda kuka sani, darasi ne na al'imam Mika'il hafizahullah, ba ma yi alfarma, saboda na sanar da shi zan zo ta hanyar shugaba Alhaji Ibrahim Modibo, sai ya ba da wannan darasin nasa in zo domin mu gana da juna kuma mu yi wa juna ziyara ta nasiha. Gaba ɗayansu tare da sauran jagorori na wannan masallaci da kuma wannan markaz gaba ɗaya, Allah ya saka musu da alkhairi kuma ya tara mu a cikin lada. Ita nasiha a koyaushe muna bukatarta, da ita ne muke samun rayuwarmu ta addini da kuma ta harkokinmu na zamantakewa a duniyance suke ƙara daidaita. Kuma da waɗannan nasihohi ne gwagwarin duk abin da kaga suna faruwa masu kyau a cikin al'ummarmu na daga cigaban addini da wayewa da ake ƙara samu a kan harkokin addini da aikace-aikace da ake yi na yaɗuwar sunna. Duk albarkacin irin waɗannan nasihohi da karantarwa ne. Na tabbatar dukanku shaidu ne. Masallatai da santa-santa na addini irin wannan sun taka rawar gani mai matuƙar muhimmanci wajen shaping ɗin rayuwar al'ummarmu a yau. Abubuwa da yawa waɗanda a da lokacin da ba a da wayewa ta addini da wadata ta samun wurare irin wannan da mutane ke haɗuwa ake karantar da su addini, ba za ka iya kwatanta wayewar addini da kuma yadda ake aikata shi a yanzu da shekarun baya ba. Muna godiya ga Allah. Sannan har yanzu kuma dukkan waɗansu abubuwa na cikas da miyagu da suke faruwa a cikin al'ummarmu har yanzu ba zai rasa nasaba da ƙarancin nasiha ba, ko kuma ƙarancin aiki da nasiha. Har yanzu muna da aiki biyu wanda ba mu kammala ba, kuma ba za mu kammala ba. Matuƙar rayuwarmu tana wanzuwa, dole mu ci gaba da su. Shi ne yawan yi wa juna nasiha da kuma yawan bidiyar yadda ake aiki da nasiha. Mu yi aiki da abin da muka karantar, sannan mu rinka umartar waɗanda suke ƙarƙashinmu su yi aiki da abin da ake karantarwa. Saboda muhimmancin wannan ne ya sa darasin da za mu yi wa juna nasiha a kai shi ne tarbiyyar matasa. Matasa su ne ƙashin baya a kowane al'umma, kuma su ne ƙashin baya a kowane iyali. Duk fitukan da ake a cikin kowane iyali saboda matasa ake yan kananan yara ana musu ne don su zama matasa sannan kuma duk ido na iyaye yana kan matasa ne a lokacin ne suke jiran su ga matasan sun samu tsayawa akan kafafunsu sun fara amfanar kawunansu har ma yanda za su iya amfanar da iyayen duk wanda yake neman haihuwa ba yana neman haihuwa bane don ya ga dan jariri kawai yana jiran ya ga lokacin da yaron zai kai matsayin yarithuni wa yarithu min ali yaqub yanda zai kai ga har zai iya gadonsa akan abin kimtin da yake kai har ya dora a kai don kuma ba daidai yake ba yana son wanda shi zai zai mai gurbin sa yana kyau idan wahala yake sha yana son wanda zai fita shi daga wannan wahala kuma ba abu mai dadi a duniya kamar ka ci arzikin danka ba wani arziki da mutum zai ci ya ji gadara kamar arzikin danka domin kuma arziki na iyayenka ne sai kai gadara ba don ba kai kadai bane amma danka kai kadai ne ubansa kuma ba a ce dukiyarka na babanka bane amma an ce kai da dukiyarka ba a ce dukiyar babanka naka bane amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce anta wa maluka li abika da kai da dukiyarka duka na babanka ne to uba yana jin gadara da dadi ya ga ɗansa ya kai yanda har shi zai ci arzikin ta to sai za mu yi mu sa ƴaƴan mu su zama yanda za mu ci moriyar su to ba ma mu kadai ba kowa yana jin dadi idan ya ga ɗansa ya yi abin da wani ya ji dadi sabon wannan abun akan harkar tattalin arziki ne ya ga ɗansa yana taimakon mutane a arzikin sa ko da wani abu na nagarta ko kuma akan harka ce ta zamantakewa a ce ɗansa ya zama wani mai taimakon al'umma da ƙarfinsa ko da basirarsa duk da ilimin da Allah ya bashi ko a ɓangare na addini ya zama yana jagorancin mutane a addini ko a ɓangare na mulki ko siyasa kowa yana so ya ga ɗansa ya zama wani abu to amma fa ba haka kawai ake zama wani abu ba sai an yi wa yaron training inda zai zama haka lura da yadda kowane malami yake mai da hankali a kan ya ga ya samu a cikin ƴaƴansa ko da ɗaya ne ya caje shi lura da yadda kowane basarake yake iya ƙoƙarinsa ya ga ya dasa ɗansa ya san iya mutu ba ɗansa ne kaɗai ya caje sarauta ba ba ko ba ɗansa ne kaɗai ya cancanta ba amma zai ta iya ƙoƙarinsa ya ga ɗansa ya gaje shi haka kowane abu inda na nagarta ne mutum yana so ɗansa ya gaje shi har ya ɗora a kai har ya wuce shi to kamar haka ne fa addini ma yadda muke addini muna jin daɗi duk wanda ya zo nan ya kawo kansa ne ba wanda ya zo nan saboda wata maslaha tasa ta duniya maslahar ka ta duniyan ma ka bari ka zo nan amma kowa yana jin daɗi sama da yadda yake ji in yana maslahar ka ta duniya in ka shigo cikin masallaci sai ka ji wata nutsuwa idan ka saba da masallaci za ka ji duk abin da ake a waje in ba ka shigo masallacin ba hankalinka ba zai kwanta ba ba ka samu sallar jam'i ba in aka yi karatu ba ka ji ba sai ka ji damuwa ka ji zuciyarka da ruhinka suna wurin duk da gangan jikinka yana nesa to lalle mu sani sama da yadda basarake ke so ɗansa ya gaje shi sama da yadda mai ilimi yake so ɗansa ya gaje shi sama da yadda mawadaci yake so ɗansa ya gaje shi sama da wannan ya kamata mu yi burin ƴaƴanmu su gaje mu akan harkar addini sannan su yi sama da mu ma mutum tun yana jin daɗi idan ya tashi ɗansa ya je sallah har zai zo ya fi jin daɗi idan ɗan ne yanzu yake tashinsa ya yi sallah ko ya je sada yaron ya samu yaron har ya fita akwai jin daɗi a cikin ɗanka ya bi addini to amma yaya za mu yi ƴaƴanmu su yi addini ya za mu yi ƴaƴanmu su zama abin nagartar da Allah zai alfahari da su a nan duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya alfahari da su a lahira a matsayinsu na ɗan al'ummarsa sannan duniya ta yi baƙin ciki idan mutum ya mutu akwai wanda duniya za ta yi kuka idan ya bar duniyar nan an taba yin irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ihtasal arshi limaut sa'd ibn mu'adh akwai mutumin da ya mutu sai da al'arshin Allah ya jijjiga akwai kuma mutumin banzan da ya mutu Allah ya ce sama bakat alaihim sama'u wal ard ya mutu amma sama da kasa ba su yi kuka ba mutuwan fir'auna kenan da mutanensa akwai wanda in ya mutu sama da kasa sai su yi kuka akan rashin sa ya za ka yi ka samar da yaro irin wannan kai kana alfahari da shi kana jin daɗi mutanen duniya suna jin daɗi da shi ubangiji yana alfahari da shi manzon Allah ranar kiyama zai alfahari da shi sannan duniya za ta yi kuka idan ya mutu muna da bukatar wannan musamman a cikin wannan zamani namu da abubuwa kana ja duniya tana ja kana ja social media tana ja kana ja harkar wato abin da ke jan matasa na shahararrun mutane ati shahararrun mutane athlete kana ja shahararrun mutane a bangaren rawa da waka duk abubuwa da yana temptation su zamani su suna jan yaranka to ya za ka yi kai ka jawo su zuwa masallaci irin haka yadda kake jin daɗi kuma zama suna ji ba wai a dole ka sa su ba mun tabbata da cewa akwai aiki kai ka da rana ɗaya haka kawai ka gyaru ka zama kana jin daɗin addini haka kawai ba to idan kai ka girmanka ba aiki da dare ɗaya ka iya zama yadda kake ba to ka san yaro kuma ba ƙaramin aiki za a yi a kan ka ba kafin ya zama irin yadda kake a yanzu sannan ta yi zamanin ka kai babu abubuwa masu jan hankali da shagaltarwa irin na yanzu shi yasa ka yi ba a wahala da kai ba kafin ka zama abin da ka zama to ka san kai sai ka wahala a kan ƴaƴan kafin su kamo ka ko su wuce ka ba haka nasihar mu ita ce mu sani kamar yadda Allah yake ba mu amanoni na dukiya da mulki da gudanarwa a kan gidanka ko gudanarwa a kasuwarka ko gudanarwa a sana'arka ta zama amanar da za a maka tambaya a kai to haka fa Allah zai mana tambaya a kai ƴaƴanmu shi yasa Allah ya yi umarni a kan a kula da tarbiyyar ƴaƴa musamman kuma tarbiyya ta ɓangaren addini haka Allah ya gaya wa annabawa su kula da tarbiyyar ƴaƴansu وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى النبي صلى الله عليه وسلم يقول تشمروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين إذا أنتم فيش إثارة بكو كريك ومركز في صلاة واضربوهم عليها لعشر إذا أنتم فيش إثارة بوما سبعين صلاة كنت كيسوا أكل صلاة da wuya ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam sai a daki wani amma ke sallah ta kai muhimmancin da zaka daki yaro idan ya kai shekara 10 to wannan duka don ya nuna maka ya za ka yi ka samu ka sake nauyin da Allah ya tsora maka na amana a kan ƴaƴanka nasiha irin wannan yana da matuƙar muhimmanci a gare mu gaba ɗaya da waɗanda suke da ƴaƴa da waɗanda ma ba su da shi idan baka da shi a yanzu sai baba ne a gobe idan baka da shi a yanzu wani naka yana da shi sai za ka yi ka taimake shi ko a zamanin da maganar tarbiyyar yara tana da muhimmancin da Al-Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ba shi muhimmanci ko balantana a yanzu abubuwan da suke faruwa a kan matasa a yanzu a wannan zamanin namu wallahi abin tsoro ne halin da matasa suka shiga a ɓangaren tarbiyya ina miki ko ƴaƴan musulmi kuma ana magana a kan matsalar kashe-kashe duk wani abu idan ya tashi na ta'addanci da yin aikin asha a cikin gari ko a daji yara matasa ne idan aka tashi hayaniya ta siyasa da zai sa ka ga yara sun kashe junan matasa ne idan hayaniya ta siyasa ta yi tsananin da aka ce a je a kashe wani za ka samu wanda ya aika aka aika matashi ne idan ka je daji ka ga masu sace mutane za ka samu matasa ne idan ka je kan tituna ka ga masu fashi da makami matasa ne idan ka je an ce an aikata fyaɗe matasa ne to ballantana shaye shayen miyagun ƙwayoyi ballantana munanan abubuwa da mutane suke yi na social vices wayoyi da kwamfuta na hotuna da na hotuna masu motsi wanda za a yi a filin Allah idan an zo bukukuwa matasa ne duk wata sharholiya yanzu abin ya yi nisan da ya zo ya fara dawowa har cikin gida zai yi wahala a yi wata guda a yanzu a ƙasar nan ko a arewacin Najeriya wallahi a yi wata guda ba a samu wani ya kashe ubarsa ko uwarsa ba amma ina magana akan wai ai kisan kai a kashe su a waje ba yanzu uban da aka ce yayi tarbiyyar shi ma yanzu rayuwarsa tana kan hadari saboda tsananin da wato tasirin miyagun ƙwayoyi yake yi akan al'umma tun da shekarar nan ta shigo haka ta dubawa watan January din nan 2022 da yazo wani yaro ɗaya daga cikin jihohi na Yarbawa musulmi ya taɓa wa mahaifiyarsa wuƙa ya kashe ta har lahira aka zo a watan March shi ma wani yaro a Kwantagora ta jihar Niger ya kwaɗa wa ubansa ƙarya uban ya faɗi ya ɗauka ya mutu yana sallah ya zo fitowa kishiyar mahaifiyarsa ta zo ita kuma ya kwaɗa mata ta mutu uban yana sallah ba a watan August nan da ya wuce wannan shi ma wani yaro a Katsina ya kashe uwarsa da ta haife shi da wuƙa ya jiƙa mata to idan al'amarin namu tun muna cewa ka gyara ɗanka saboda al'umma yanzu ya zo maka gyara ɗanka saboda kai ma ka zauna lafiya ne duk wanda aka jarrabe shi ɗan su fara shaye-shaye wallahi ina tausaya mata ya yake ji to da wannan ɗan dai da kake da ka haifa wallahi idan ya fara shaye-shaye rayuwarka tana cikin haɗari ba rayuwar waɗansu kawai ba saboda duk wanda yake shaye-shaye zai iya komi bai ma san ya yi ba za mu nuna ko muke ciki wanda yaronka lokacin da aka shigar da shi shaye-shaye ba kama sani ba to kuma yanzu kafin ka samu extended family gaba ɗayansu ba yaron da yake shan ƙwaya yana da wahala a ce da uba da ƙaninsa da kawu da dukansu in ka haɗa su duk ƴaƴansu ba matashi ne shan ƙwaya wallahi sai ɗaukan su gode wa Allah wannan matsalar da take damun mu a yanzu wallahi baka da mafita kamar mu yi ƙoƙarin yara tun daga tushe mu ɗora su akan tarbiyya ta addini annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da sahabbai sun ji daɗin ƴaƴansu ne fa saboda sun musu tarbiyya ta addini iyayenmu na baya in ba ku manta ba da suka tashi suka ji daɗin ƴaƴansu kuna ganin irin ladabin da aka riƙa yi wa iyaye wallahi sun ji daɗin su saboda tarbiyyar da ta zama irin ta yanzu bane a idan iyaye a kan yaro da yanda al'umma duka suke sa ido a kan yaro ko ba nasu ba yanzu ba ruwan kowa da kai ba kai ɗaya ne za ka yi da wallahi ko ka tafi rani ba ka nan unguwar ku ko wallahi ta isa ce tarbiyyar ɗanka duk da cibiyar a nan sun san haka baka buƙatar sai ka rinƙa wa yaron ka faɗa cewa in ka ga babba da kaya ka karɓe shi
community kawai zai koyar da shi haka da bukatar sai ka gaya wa yaro ga irin abokin da zaka zaba irin la'anta da Allah wadai da za a yi wa lalataccen yaro da yanda kowa zai guje shi kawai ya ishe shi amma mu yanzu irin waɗannan yaran wani yaron da ya fi kowa lalacewa a gari ya fi kowa zama shi ne a tsaha a cikin al'umma sai zama shi role model ne ma wasu ta hanyar social media sai ka ji ana yin tafiya daga wurare ana zuwa a zuwa gan shi kuma ya fi kowa tun bakewa sannan akwai abubuwa da yawa yanzu a zamani da wani ba ma zai iya su ba sai ya sha ƙwaya kafin ya iya daidai da karatu yanzu aka yaron ka jami'a wallahi akwai yaron da sai ya sha ƙwaya kafin ya iya karatu ina za mu je saboda haka aikin da yake kanmu a yanzu wallahi yana da yawa a daɗin nan da nake faɗa fa al'umma ta riga tana daidai ana tarbiyyar yara amma duk da ka iyaye suna sa ido duk inda ƴar su mace za ta fita ina za ta je ko ta za ta dawo to mu a yanzu da ake da irin waɗannan abubuwa kuma a hakan kuma sun sa idon mu kuma ya ƙasa sannan damuwar mu da maganar tarbiyyar ƴaƴanmu kullum tana yin baya ne mun fi damuwa da menene haƙƙoƙin da muka ba wa ƴaƴanmu a duniyance mutum yana jin kashi a jikinsa idan bai sa ɗansa a makarantar da ta dace ba daidai da matsayinsa yana jin ya gaza wa ɗansa idan har aka kore shi a makaranta bai biya kuɗin makaranta ba yana jin kashi a jikinsa idan ɗansa ya kai shekarun balaga bai kai masa babur ba ya kai shekarun da shi yana da mota ko bai sai wa ɗansa mota ba ya niyyar ta zo aure shi mata kayan gara na kaza ba yana da damar da zai fita yaronsa ya kai yaronsa Dubai a je Europe a je ina da yi wa ɗansa wannan ba yana gani ya gaza wa yaron bai tsake ba amma ba ma jin damuwa sai ka yi sallah da safe yau ɗanka ya je makarantar islamiyya da ya je makarantar islamiyya suna faɗa da malamin islamiyya bai kawo hadda ba an masa bulala tsakani da Allah da ka zo mai kake cewa shi yana cewa ina ce ka ji irin malaman inda zai je makarantar boko akan an kai ɗansa ya yi latin minti 30 kadai an kulle jet an hana ɗan shiga wallahi sai dai ya rubuta apology ya tura makarantar a bada hakuri a bada tara saboda an ƙi ƙa'ida amma in makarantar islamiyya ce zai iya zagin malaman kaf duka ma suke ba a koyarwa saboda dukkan damuwar mutane yanzu abubuwa material ne kawai material saboda haka kana sa ɗanka a wata harka ta material ka ga za ka yi sauri ka cire shi ka kai shi inda za a samu standard amma ba ka damu da standard ɗin addini ba don Allah yara ba za su lalace ba sannan galibin idan ka ga mutum ya kira ɗanka yana masa faɗa yana masa nasiha to ka tsaya ka kula da duniya ne fa how to make money how to establish yourself how to become who and who shi ne biyo wanki in ka zo mutum yana dan ɗansa a jika yana koya masa abubuwa ne na yanda zai zama wani abu a rayuwa amma nasiha a kan ka san sahabiwa ne irin wanda ya kamata ya zama maka role model yanayin rayuwarka yanayin maganarka yanayin kaza na ji a wurin wa zai an ci kaza mutum zai iya ɗaukar ɗansa ya kai shi ko'ina a duniya nuna masa abubuwa na fashion da waye ya yi da sauransu amma ba za a saka samu ko so ɗaya ya je wani ajiya masa daɗi ya tura wa baban ba ta yiwu akwai matashin da shi bai taɓa jin babansa ya yi ribarin ɗin wani abu na addini gare shi ba kwata-kwata ya tura masa wani karatu ko ce akwai wa'azin wane shi zai je ta amma ba zai sa ƴaƴansa su yi ba kuma yana son an je lahira wallazina amanu wa taba'atum zuriyatuhum alhaqana bihim a ɗebo ƴaƴan shi ma a kawo su aljanna haka aljanna take sani da Allah yanda muka damu da mu gina ƴaƴanmu a duniyance haka muka damu da ƴaƴanmu a kan addini shi ta abubuwa ba za su taɓa mana kyau ba wallahi ta yadda za a yi abubuwa su mana kyau a kan haka za ku mu sani ya ƴan uwana amana ta ƴaƴa wallahi amana ce mai girma duk wanda Allah ya bashi ƴaƴa kakan Allah ya bashi kaiwa ta wani abin da kuɗi ba zai iya saya ba mulki baya iya bayarwa matsayi baya iya samarwa sai kyauta ce daga Allah kawai abin da wasu annabawa za su yi shekara 20 suna neman ba su samu ba annabi Ibrahim alaihi salam zai yi shekara 100 bai haifu ba ko bai daina addu'a ba dai samu shaka biyu ko ya haifa amma kullum yana godiya wa Allah alhamdulillah alladhi wahaba li ala al-kibar isma'ila wa ishaq li na godiya wa Allah da ya bani ƴaƴa bayan na girma na tsufa amma ina godiya ina tattalin su kullum addu'a Allah ki kire mun da ƴaƴa na وجنبني وبني أن أعبد الأصنام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ينا تأدعى ينا تتتلين آيان حكا يبرس أهكا سوما آيان سوكا لا يؤثر لنم سوكا قادر وآيان سو حكا جيكو شنسو أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه حرنا أنسو متبا سوكا كاي آيان يا مدرع الديني زي متو فلوكا شنده يكي دريف ونده يكي ya ga zai mutu amma ya tantara ayyan mata abuduna min ba'di ba damuwa ta ita ce ina mutu ko samu kaza ga wasiyar abu kaza ina da asset a wuri kaza ba wannan shine damuwar sa idan na mutu wa za ku bautawa ayyan fa annabawa ne amma har yau bai daina musu fa'a ba akan addini mata abuduna min ba'di ina mutuwa waye ubangijin ku kan yanzu tambayar man rabbuka yaron da har ya girma har ya kai annabi ashe ba a wuce ba shi ba ashe kuma baraka ta bu a kan tarbiyar ayyanka waɗannan abubuwa da kake gani elementary kar ka ɗauka an wuce su wallahi ai sallah ya kake sallah ya yi kaza irin waɗannan abubuwa annabawa ba sa wasa da shi waye ubangijin ku bayan ni ai ya san amsar kuma su ma sun san akan me yake amma yana so su ɗauki alƙawari ne cewa ni fa bayan na mutu abin da nake so ku rika mun na amana shine addini kawai qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika muna nan akan addinin ka da kiyayen ka ubangijin ka zamu bautawa ya dauki alƙawarin nan tsakanin su da su yace ya Allah ka ga na gama kafin ya fadi ya mutu saboda in ya je Allah ba zai kama shi akan shi da ya sa ba ko da yaran sun bata daga baya ba laifin sa bane shi tarbiyar yara har ran da za a mutu ake yi iz hadara yaqub al-maut mutuwa ta zo maka amma yana ci gaba da maganar tarbiyyar ƴaƴansa mu yanzu muna lafiya ba mu fara cutar ajali ba kai ko masana ba ma yi muna ma da abubuwa plan na shekara 10-20 a gaba amma ba mu damu da mu kira ƴaƴanmu mu jiya ya maganar tarbiyyar su ta addini take ba wannan yana cikin abin da ya jawo mana matsalolin da muke ciki wallahi dan Allah ka taɓa jin wani abu na fitsara da ta'addanci da muke kuka a kansa yanzu an samu a wurin wani yaro na gari ko ɗaya wanda iyayen sun kuma ta tarbiya ko guda ɗaya da za a taɓa samu a wurin yaro na gari ba yaro na gari kan sai dai aikata nagarta wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbi wal ladhi khabutha la yakhruju illa nakida mummuna sai dai fitar da mummuna al khabithuna lil khabithat الخبيثون للخبيثين مونا لا مونا لا والطيبون للطيبين شاواوا دا شاواوا سوره هاك مثال يا ان اوا magana akan tarbiyar yara matasa idan ma baya mun gaza to yanzu ba mu tsara ba ta a ce yanzu ni zan kula da nawa ƴaƴa in yi iya ƙoƙari na ko da ban ce su samar da alheri wa al'umma ba in kare sharrinsu wa al'umma in kame hannunsu kar su zama fitina da zama a gidana matata ta tsuguna ta haifi bala'i in kai wa al'umma bala'i in kare wannan kadai sai ma kai naka sai ma kai naka wallahi za mu gyara generation din gaba mu bar wannan yanzu a lalace ta riga ta lalace ƴaƴan sun fi ƙarfi ai za su zo su gema za su mutu amma har yanzu ba mu dauki hanyar gyara ba to ya za a je ina za a je don haka don Allah dan uwana duk wanda a da yayi sakaci akan tarbiyyar ƴaƴansa da dauki matakin gyara tun daga yanzu. Wannan kuma dama tarbiyar yanzu ne zai fara, ƴaƴan ƙanana ne. Don Allah ya tsora su akan tsarin tarbiyar musulunci saboda mu gyara generation na gaba. Yanzu kan gaskiya ana cikin generation ne na ini ɗasu. Ana cikin wani zamani ne na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, don musiba kan ta sauka. Kuma duk wani yaron da kaga yana bala'i, ba ba haka yake ba, ana ganin shi kamar ya har ya zo ya zama bala'i, ya zo ya fi ƙarfi. A haka da haka ne duk irin yadda kaga wani ɗan ta'adda a surgumin ɗan ta'adda da zaka ji da yana ɗan wa labarinsa bai san komai ba, yanzu ya zama ɗan jaridu da manya-manya da manyan jami'an tsaro, ya yi popularity har yana ji kana ji yana magana da izza, ai hukumar ce ba ta yi kaza ba. Mutum ba jahili ba ɗan komai ba, amma mun bar shi da wasa da wasa da wasa, sai ka ji ana waya da shi babban mutum yana ci masa yalla ko ayi kaza, yana tura masa ashar, ana kama ita ma ya ce miliyan goma, ya ce miliyan goma kaza, ya danna masa ashar. Ai haƙuri dai ka ji dan Allah jahili. Haka wallahi in ba mu tarbiyyantar da ƴaƴanmu sun yi ilimin addini ba, za mu zo jahilai suna juya mu, suna riƙe da rayukan iyalanmu da ƴaƴanmu da matanmu, muna ba su haƙuri ko suna riƙe da mu. Mutum yana ce a sai dai komai dan Allah a ba su kansu sani, ko ba haka kuke gani yanzu? Aka ci aka yi tun mutum bai tafasa ba har ya zo ya ƙone. Yaro ɗan shekara 20 da wani abu, ɗan 30 da wani abu, sai ka ga ya gagari-gari, ka rasa ka ce a tura jami'an tsaro. Shi fa da ya tashi bai ma san ya ƙarar bindiga take ba, amma wallahi in ya tashi bala'i sai ka ji janar-janar ɗin sojoji suna jin tsoronsa. Sai a tura bataliya su ce wallahi ba za su je ba, ai ba a ba su inshoran kaza ba, kuma in sun mutu sun mutu ba za a yi wa matansu kaza ba, za a yi wa ƴaƴansu kaza ba, sai a tura su ma sai su je su makale. An tura wasu jiya an je an harbe su, mu ma ya za mu yi mu je? Wani matashi wallahi wanda bai kai komai ba, an kashe kuɗi da resources na gwamnati da na iyaye, an tsaya ya zama babba, ba su ne manya-manyan jami'an tsaro, amma suna jin tsoron wani a cikin daji yana zaune ya tsora kafa har a cikin kara, ga mutane 50 da ya kama, kuma wallahi ba ita a kwato su ba. Kuma har yanzu kuna tare da waɗanda suke cikin irin wannan hali yanzu, suna ɗaure wata da watanni, kuma wani haka kawai zai zauna bai iya turanci ba, bai iya larabci ba, bai iya komai ba, jahilin murakkab, amma wallahi rayukan mutanen ku suna hannun shi. Sai dai ana magana miliyoyi ana roƙo da kafin ya yarda. Ina za mu je dan Allah? Don haka magana akan yanzu fa kamun sirrin gidanka ne kare zai samu wasu, ko da ba za ka ba mu alheri ba, alal aqalli kan sirrin ne fito ta gidanka. Idan kowa ya yi haka, to nan gaba kuma ya mu fara wa'azi akan a samar da masu alheri. Amma yanzu kan kare mana masu shirin nan ne, kuna da aiki wallahi a ƙasar nan akan maganar tarbiyya. Na rasa yanzu za ka je ƙasashe da yawa, musamman ƙasashen Turai, tarbiyyarsu ba tarbiyya ce ta a yi duka ba, tarbiyyarsu ba tarbiyya ce ta a yi wa yaro tsawa ba, tarbiyyarsu ba tarbiyya ce ta a nuna wa yaro ƙarfi ba. An lalata ƙwaƙwalen yara da abubuwa na duniya zalla, amma ba a jarrabe su irin abin da aka jarrabe mu ba. ƴaƴansu sun tashi a kan komai halal ne, ƴaƴansu sun suna ƙanƙanana duk wani abu na fitara suna da access da shi, amma sai su tashi ba za su lalace suna zama bala'i wa al'umma irin yadda mu kuma namu suke ba. Kuma a cikin kusa da gidansu yaron akwai makarantar allo, a kusa da gidansu yaron akwai masallaci da ake koyar da littattafan addini, akwai makarantar islamiyya, ko shi baya zuwa yana jin abin da ake yi, amma ka ga jarabawar da ta faɗo a kanmu. Me yasa haka? Shi ne saboda Allah ba a yaudararsa. In za ka yi musulunci to dole ka yi wa ɗanka tarbiyya irin ta musulunci, shi ne kawai ya dace da ɗanka. amma in kace kana musulmi kuma zaka yi yaro tarbiya ta kura wallahi ba zai yi ba amma in yaron ka ba tune ne da matan cikin irin su ne sai su je su yi kuma sai Allah ya bar su amma kai kana musulmi ko ba kai wa dan ka tarbiya ta addini ba wallahi sai yaro ya fi karfin ka to wanda bai kusa da turawa ya ga abubuwa na turawa ma yayin kare ballantana wanda ya ga komai da komai irin na turawa al'adunmu da addininmu da ƙasashenmu da yanayin zamantakewarmu bai dace kwata-kwata da irin al'adu na yahudu da nasara in kuma ka ce irin shi ne yake burge ka wallahi za ka sha mamaki ko ɗanka bai zama ɗan ta'adda ba albarkar da Allah zai cire a cikin generation ɗin sai sa a samu wanda shi ba a sha komai a kansa ba zai zo ya fi ƙarfin kowa da komai yanzu irin waɗanda yara da suke ji kidnappers ɗin don Allah nawa iyayensu suka kashe musu a kan makaranta nawa kake ta ƙoƙari ka samu ɗanka ya zama sojan da zai je iya harbi shi ne samu ba amma shi kyauta a daji ba a biya ba a kashe masa ko samu ba ga shi aka ga ya iya sarrafa bindiga kuma ka ga yaro ya zama sharpshooter da zai iya harbi ya zama sniper sai ina ya koya idan bala'i ya zo ko wallahi za ka rasa ta ina ya shigo dukkan ku dan mun san yanda ai ko mu kulani ne je gida yanda suke ji tsoron dan sanda da hukuma ko dan agaji suka gani suna jin tsoro wallahi bai da bindiga amma in ko sani ba suna kaffa kaffa da shi in aka tare su ko me ne za ta iya karba yanzu sun zama wallahi ko me ne ne jirgiyar hasana ma wallahi suna kama abu ta kokarin su biya tukan kafo shi bale wanda yake gaban su wannan fitira ina za mu je da ita idan mutum matsoraci ya zai daina jin tsoro to fi tsoron irin wannan fa duk abin da yake jin tsoronka yanzu ya zo ya juya ya daina jin tsoronka to ya fi kowa bala'i gara wanda dama da kai da shi duka iri ɗaya kusa amma wanda ya zai daina kai gane sirrin kai gane ba wani abin tsoro a jikinka haka muna fata Allah ya kawo mana ƙarshen wannan al'amari to sai ne ake yin tarbiyyar matasa ana fara tarbiyyar matasa tun daga gida ne ta hanyoyi kamar haka na farko tarbiyya ruhaniya tarbiyya ruhaniya ita ce tarbiyya ta ruhi gina wa yara ruhi shi ne ta yanda yaro zai zama yana da ruhi imani yana da tunani na aƙida irin ta musulmi yana da tunani akan harkar cewa akwai rayuwa bayan an mutu yana da tunanin akwai ubangiji da yake sama ya ɗauki na rabbahum min fawqihim yana da tunanin in yayi ba daidai ba akwai ranar da za a yi hisabi tun da wuri ake tsora yaro ya tashi da irin wannan tarbiyyar akwai bambanci wallahi tsakanin wanda ke dai girma ya kai shekara 40 kafin ya samu conscious in lahira da cikin Allah da wanda dama a ciki ya tashi za ka taba hada su ba tsoron Allah yaron da tun yana matashi ya tashi shi yana jin tsoron Allah lokacin da zai iya tsaya ɗan shekara 20 amma yana tunanin in ya aikata kaza in ya aqafu Allah rabbul alamin ba za ka hada shi da wanda ke kai shekara 40 kafin ya san Allah ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yasa yaron da aka masa tarbiya ya tashi cikin addini to wannan yaron yana da garanti din samun zama karkashin inuwar Allah ranar kiyama shabbun nasha'a fi ibadatillah domin shi wannan wato amfanin sa al'umma ya fi wanda ke daga karshe ya shigo ya fara amfani kuma kai ma ka san productivity din yaro da zai iya bayarwa al'umma idan ya tashi da wani experience na addini tun yana karami ya kai rabin rayuwarsa a haka ya kai shekara 30 sauran shekara 30 din ka duk amfani kawai zai bayar akan wanda har ya kai shekara 30 din bai mutu ba sai dai ga alamun wane ya mutu wane ya mutu wane abokin sa babu ya ne muku iyalansa kafin ya zama uciya sai ya kai ka hada su ya ne ni kaza bai samu ba ya ne ni aiki ya ne ni aure an ka da shi ya ya ka gane kai kaza sai sai so tunda babu wannan gara ma iya addini sai dawo addini da shi da wanda tun da ya tashi a cikin addinin yake gidansu akwai gatar gidansu akwai ga iyaye a komai amma ya tashi da tarbiyya ruhaniya shi yana da rukun sa tsarkakekke ne to wannan mutum shine muke bukata sai da ba zai taba haƙƙin Allah ba dan yana jin tsoron haduwa da Allah ba zai taba haƙƙin mutane ba dan yana so randa zai mutu ya mutu lami lafiya ya bar mutane lafiya ba wanda zai kama shi da cikin wani kalura irin wannan tarbiyar da Allah ya yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama tun kafin ma musulunci ya zo masa shi yasa za ka lasa a gidansu ne aka koya masa ba a ƙarya a gidansu ne aka koya Allah ne ya tarbiyar da addabani rabbi fa ahsan ta'dibi sai Allah ya gina shi akan wannan tarbiyar ta ruhin da yake shekara 40 aka ba shi wayi sai iya daukawa duk wani mutum yana da irin wannan ba wallahi ba za ka ba shi wayi ya dauka ba duk annabawan Allah ba wanda ya yana karami sai Allah ya gina su akan tarbiyya ta ruhi to ana tsora musu kai sai suke muje saboda suna da karfin zuciya da za su iya don haka ana samun tarbiyya ruhaniya ne ta hanyar kai kokarin tusawa ɗayanka aƙida ta musulunci ka tusawa ɗayanka daɗi da ake ji a cikin bautar Allah ka tusawa ɗayanka su gane cewa asalin nutsuwa fa sai an je ibada sai an zo masallaci ake ji ba a koli dai ake jin daɗi ba a'a qurratu ainin fi salah mutum ya zama sai ya fara sallah yake jin nutsuwa a yana yin yawan sallah ko da yana sauri zauri a gama ya je ya kalli kaza a'a tun farko ya tashi ya ji yana so mutum wallahi duk abin da ka tsora yaro a kai kana wahala ne zai ji sai yayi abin kafin ya ji daɗi duk yaron da kullum sai ka dake shi wallahi sai yayi kokara ka dake shi don baka dake shi ba zai ji daɗi ba duka dai kenan duk yaron da ya zama ubanta atlas ne ana sa shi gudu da kallo kallo da wane ne kaga wahalan da yake ciki wallahi duk randa bai ba zai ji daɗi ba duk yaron da ya tashi a gidan su kallon talabijin da fina-finai shi yake sa ya ji daɗi wallahi randa bai gani ba ba zai iya bacci ba sai ya ji music sai ya ji wane zaka ita rayuwa duk abin da ka tsora mutum a kai a haka yake tashi idan ka tsora yaronka akan tarbiyya ta ruhi da imani wallahi haka za ka ga yana jin daɗi idan yana masallaci kuma da yadda kake ji har kai ba yaranta a tare da kai shi kuma yaranta dama yana son abin da yake ji shine fam sai kuma ta yi kan kana sa kanka dole ne saboda baka da wani inda zaka je ba abin da zaka yi shi kuma yaro in yazo yana da abubuwa a can amma ba su ne mai masa daɗi ba masallaci ke masa daɗi mu tsora yaran mu akan wannan tarbiyya ta ruhi yana da matukar muhimmanci za ku gane haka idan yanzu kuna da 'yan ƙananan yara ka kira yaronka annazibi idan kana ba shi dama kuna hira da shi za ka rinka gane idan yaronka ya fara jin daɗin abubuwa na addini wallahi za ka gane yadda zai ka ga yana shauƙi a kan a yi sallah a yi wani abu na addini a kunna mana karatu a danna mini wannan in ji a yi yawa a kaya ne a samun ai ban gama haddata ba za ka ga in yana son abin to tun nan za ka gane shauƙi yanda yake kama yaro a kan tarbiyya ta ruhi to wallahi ka yi nasara kai ka yi ƙoƙari kar ka bari shekan da kuma mummunan al'umma ta sa yaro ya yi direle in ya kai wannan har ya balaga haka to ka huta wallahi ka huta zaka tarbiya ta ruhi to amma tarbiya ta ruhi tana bukatar augmentin tana bukatar abin da zai karfafa ya bata daman da za ta yi haka shi kuma shi ne addu'a saboda shi wannan ba abokin gaban shedan a duniya irin ka in ka fara irin wannan don ya tabbatar kana so ka hana masa fasinja ne to kuma sai inda karfinsa ya kare to sai kuma tunda ba ganinsa kake ba sharace-sharacensa kuma sun yi yawa hanyoyinsa suna da yawa to nan sai da neman taimakon Allah shi ne ma'anar addu'ar Annabi Ibrahim shi da kansa Allah yana ce masa inni ja'iluka lin-nasi imaman sai ce wa min zurriyyati ayyana ma haka duk abin da ya samu na alheri sai ce ya Allah ayyana rabbi ja'alni muqima salati wa min zurriyyati wa jinubni an na'budal asnam sai ce wa bamiya ya Allah da ni da ayyana kan mu bauta wa gunki yanzu sai ya za a yi Annabi Ibrahim ya bauta wa gunki amma da addu'a yake nema Allah ya sa har ya mutu kare su abokan gunki to ballantana ƴaƴansa kuma wanda shi kanta ma yana roƙon Allah ya tsare shi kar yayi haka, to balle ya ta cika addu'a ba. Mu yi addu'a akan ƴaƴanmu, mu yi addu'a akan ƴaƴanmu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai dora hannunsa da safi akan ƴaƴansa. Uizuka bi kalimatillahi tamma, na tsora amanar kiwonka a hannun Allah da kalmominsa cikakku. Yaro kullum yana samun irin wannan, ana ce kalmar Allah ta kare ka har ka wuni, da yamma ka masa akan ya kwana da kalmar Allah, wani yaron dole ya shiru karwa ka sani. Haka yake tsora hannunsa. Wannan shi ne addu'a da wanda za ka yi a koyaushe ko a sallah, da kuma addu'a ta zahiri. Ka riƙe ɗanka, ya Allah ina roƙonka, in kai addu'an ka ka tashi cikin dare, ga ɗan ɗanka kwance a ga yaron ka, ce ya Allah na ba ka amanan wannan yaro. Kutun ma tana ciki, inni nazartu laka ma fi batni, wannan na ga muku wallahi shi fi kowanne wahala, amma ya fi kowanne sauƙi saboda shi Allah ne yake yi da kansa. Sai kawai ka sa yaro a hanya ne ka addu'a, da in kai duk yanda kai za ka ci ka bar yaron. Akwai kuma distraction, to idan Allah ya taimake ka shi kenan. Za ka mu damta amanar ƴaƴanmu a hannun Allah bayan mun yi namu, mu roƙi Allah akan Allah ya kare mana. Wannan ita ce tarbiyya ruhaniya. Tarbiyya ta biyu da ta zama wajibi a kan mu dangane da ƴaƴa da zai taimake ka wajen tarbiyyarsu shi ne tarbiyya akhlaqiyya, tarbiyya ta ɗabi'u. Wannan kuma ta yadda ɗabi'unka za su dace da yadda rayuwa da mutane yake. Waccan na ruhaniya yadda zai rayu da Ubangiji ne. Wannan kuma yadda zai rayu da sauran mutane. Duk yadda ka gyara yaro ya zama mai addini, in baka gyara shi akan ya zama mai kyakkyawan mu'amala da mutane ba, kana da sauran aiki. Ya zama ustazi ya haddace Qur'ani amma yana da girman kai, shi tun da shi alaramba ne, kowa banza ne, ba akwai irinsu ba. Ko ta zama hafizin Qur'ani, ka gama mata tsomi, ka zo aurenta kuma ta ce baba ni ba na son ni, baba ni ni ba kai zaka za a mun miji ba, a baba ni ba na son, ka zo ana tarjima da kai har ka mata suke uwarta akan za ka aurar da ita, kana ganin wani mai alheri, ka zo tana son wani banza, karatun duk zai lalace a can, amma a tarjima da kai. In kai kuma iyaye mutane a tare da kai, a ce za ka yi yarinya auren dole, kai kuma kana ganin alheri, kuma kana leƙo mata, in ka je can bala'i ne. Amma sai zama yanzu babban abokin gabanta a duniya kai ne, duk wahalar da ka ga da ita nan, kuma ka kawo yarinya tarbiyya akhlaqiyya ba kana tsammani, wallahi sai zama farkon abokin faɗanka ko da ka yi karatun addini kai ne. Don haka mu mai da hankali da tarbiyya ta ɗabi'u, ta yanda yara za su gane mai ake nufi da respect. Kuma respect na farko shi ne su gane darajar ka kai, ko ku gane. Akwai wasan da bai kamata ka yi a gaban yaranka ba, akwai wasan da bai kamata ka bari yara su yi a gabanka ba, akwai abubuwa na matsayin kai da uwarsu da yara za su gane wannan red line ne. Akwai abubuwa da yawa da za ka gane, za ka koya wa ɗanka ya iya magana. In wani ya tashi yana kyawa magana, za ka samu tun daga gidansu ba su ya maza yadda yake magana da iyayensa ba, ba zai iya magana da iyayen wani. Tarbiyya ta yadda zai riƙa respectin manyansa, kai da aka haife shi ya samu wasu alfama, ya zai girmama yayyensa. Duk wanda ya tashi da girmama yayyensa har ya girma, za ka ga ko baban su ya mutu ba su da matsala, babban yaya ya ishe su. Amma wanda bai yi hakan ba, da uban da yayu duk za su taru a kansa, ya ce wallahi shi bai da ba, shi wallahi shi ya fahimci ma an tsane shi ne, shi zai bar garin ma, ya bar musu garin ma shi. Ko ba haka muke fama da wasu yaran ba? Duk yanda kake kokari ya gane, sai nuna wallahi baba ba za ka gane ba ne, ba za ka gane ba ne baba, kai ne ba za ka gane ba. Kuna fara matsa masa sai ce shi wallahi duk kowa ya tsane shi, shi da ita yi komai ba, kawai shi bai da farin jini. Sai fara don ya fara kwanfutin kasa, sai fara shaye-shaye, ya fara zuwa wasu abokai, ya fara shi kenan, ko rasa shi kenan. Haka tun farko yaro yana ɗan ƙarami, don Allah kar ka yi wasa wajen koya wa yaro ɗabi'u masu kyau na girmama mutane. Ya fara da girmama kuku na gida, ya fara girmama ɗan uwansa, ya fara gane darajar maƙwabta, ya fara gane darajar abokan hulɗa. In ya je makaranta, kar ya faɗa da wani. In yaro ya je ya faɗa ya dawo, ka nuna masa fada ba kyau kafin ka nuna masa cewa kana da gaskiya ka kwaɗe shi ni dan sai na duka wani na kai a kira ka zama karfi kuma mai karfi ne zai zama me zai yi da shi
wallahi wani zaka samu lalacewarka da wurin babanta ne tun da wani wani inspiration da ya fara samu daga wurin uba sai gane ashe abu kaza yana da kyau gwanin tafi ko mummunan abu ne fa to yana ginuwa akan wannan shi ke nan ya tsoro ba wanda zai iya canza shi amma idan tun a farko yaro ya tashi da wani abu mai kyau daga cikin balu na wato zamantakewa da mutane kaga ya miƙe da wannan abun baka bukatar sai an ja masa aya to da su tabi'u sun dace da dama inda shari'a take duk mutum mai kyakkyawan tabi'a sai ga wani ba da ilimin komai amma yana da kyakkyawan tabi'a wani kuma ga ilimin cewa amma ba tabi'a kaga an yi tarbiyya na ilimi wannan shi ne tarbiyya aqlaniyya ko zihniyya an tusa masa karatu ba tusa masa tarbiyya ba amma ba tabi'u ba mu gane wannan tarbiyya akhlaqiyyar tana da matukar muhimmanci akan ƴaƴan mu sai tsara ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin yaro ka zo yaro ba a ci da hagu kulbi ya nika ci dama ci da dama ko kulbi ma ya nika karka ci gaban wani ci ta gaban ka irin wannan kananan kananan abubuwan Annabi baya shiru akan su akan ƴan kananan yara kuma yana yin abin da yake sa ƴaƴan iya ga musu za su karba shi ya zo yara suna wasa kuma sallaci zai jefa da ta ce assalamu alaikum kare da suna tarike shi suna kowane yaro yana son sa to shi yasa in yace masa kaza da ke zai shirya karba ba za ka iya tarbiya wa yaro akan mummunan akan wani abu kyakkyawa kai kuma ba ka yi ba fa ka ce wa yaro banda fada shi kuma yana ji kana zagin uwarsa ka ce wa yaro ashar ba kyau kai kuma yana jinka a waya wani ya bata maka rai kana ta tura ashar kuma ka ce ashar ba kyau shi ka da ke shi ko kado kana damun yaro akan dan wani abu da bai taka raya tare ba sai kuma karan wani babba wani sai kama dan sai ki dukan sa yaro ya fi kariya sai amma shi kuma yazo yana ci da hagu kuma yana kallon cin din batsa kuma yana kallon yaro yana wurin ko da yarinyar sa mace ko ga yarinyar ta aikata wani abu da bai haka kara karya ba kawai baiwa abun kunya ne a al'adance amma shi kuma yana abun kunya a addinance kara gani misali wani da ƴarsa a gefe ta mace ce sai ta cire ɗankwali a cikin gida ne ake sai ba su zauna ɗankwali ba sai yana ta bala'i ba a zama da ɗankwali ba a zama ba yana ta mata bala'i a kan ɗankwali ba ta ɗaura sai ta rufe kanta shi kuma ya kunna TV suna kallon wrestling da shi da yarinya shi kuma bai tsaya yana ta tunanin masu wrestling ɗin fa karara suke kuma maza ne kan fanya kaɗai a jikin su yanzu yadda take kallon wannan ba ta taɓa ganin ta haka ba kai amma kai kuma kana kallon wannan tana ta dariya kai ka ɗauka kawai kallon an ɗaga wani an buga take yi tana kallon abin da ba ta saba gani ba ne ta koya mata ƙwaƙwalwarta ashe ma ba a zaɓa ashe ma ba komi ta ta karara kawai dai ba baya yi ne amma ya za ana yi shi na yana traffic na fata mu gane wani daga cikin abun wallahi sai mu gane muna kwabtawa ƴaƴan mu suna gani amma ƙwaƙwalwar su tana ba su caji to wannan ita ce tarbiyya akhlaqiyya sai abu na uku shine tarbiyya da za mu yi wa yara akhlaqiyya tarbiyya ta hankali intellectual discipline general mu sa yara a makaranta ta koyon sana'a mu sa yara a makaranta ta zamani mu sa yara a makaranta ta yadda zai sa yara za su yi daidai da zamaninsu kada karantar da yaro addini kadai kuma baka ba shi dama ya san zamaninsa ba sai in ya tashi zai iya dogara kuma da waɗancan su ne suka je suka koyo suna so ya addinin amma sai ya rika harɗe in ya tashi yin addinin saboda ya rinka karɓa a wurin irin waɗancan ai an yi ba a yi ba akwai malamai da yawa da sun cika ga karatu ga sauransu amma daga ji sai ya yi kwana-kwanan da zai sa
ya mai da karatu shi ne hanyar abin da zai ci abinci da shi. Kaga an yi ba a yi ba. Don haka dole ne ka kula wa yaronka harkar da zai yi tarbiyyar da zai iya gane ya amfani da kwakwalwarsa shi ma ya nemi na kansa, ba ya amfani da addinin ya nemi abin da zai ci ba. Koya wa yaro harkar da zai sa ya koyi dogaro da kai, yadda zai nemi sana'a, kuma yadda zai zama kwakwalwarsa tana ja ya tafi tare da duniyarsa da zamaninsa. Sannan tarbiyya daga cikin wannan ta ƙarshe ita ce tarbiyya jismaniya, shi ne kamar ta tarbiyya ta gangan jiki. Tarbiyya ta gangan jiki ta haɗa da ɗaukar responsibilities ɗin yaronka tun yana cikin ciki, ka kula da uwarka da abin da za ta ci. In aka haife shi ka ɗauki nauyin abin da zai ci. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Allah ce duk wanda aka yi masa haihuwa ya kula da abinci da sutura, ka kula da abinci da suturar uwar, ka kula da abinci da suturar ɗan. Ɗan ka ya tashi kuma ya gane lalle kai ne mai gida a gidanku. Amma in ɗan ka ya tashi ya gane cewa uwar ki ce kike kafa ne, sai za ka zo ka ja masa daga baya. Duk mutumin da ɗan ka ya tashi ya gane cewa akwai responsibility ɗin kansa na kula da yaro, na biyan kuɗin makaranta wadda uwarka take yi, wallahi yana aunawa ya ci. Idan ya tashi, in ka tashi fara, mu da kai rinka kallon ka kai na gani don kamfiyo ne. Baba in ya fara faɗan sannan kawai ka ji shi fara. In ya gama faɗan ya ce na gode baba, yana tashi ya yi banza da abin da ka faɗa kenan. Ba zai iya faɗa da kai a gaba ba, saboda mamanka ba ta iya faɗa da kai masifin ka kawai a yi a gama a tashi a barka. Yayi ya gama kawai kana ta masa faɗa ma yana duba wayansa. Kana minti nawa yana gani an mata chatting. Kana am coming. Ana sauraron baban in ya gama ka tashi kuma zai komi saboda ya san baka ɗaukar nauyin su. Kai iya karfin ka yanda ɗan ka zai gane cewa iya karfin ka kenan. Kuma Allah ce min sa'ati ki iya abin da zaka iya. Kar ka je kai fata. Kar ka je kai ɗan barbaru. Kar ka je kai jigga. Yaron ka ya gane cewa kamakano kake a'a. Iya abin da kake da shi. Dan da ba a yi abinci a gidanka ba yaron ka ya gane cewa babu ne. Haka rayuwa take. To zai yi kokarin ya tashi kuma ya taimake ka ku haɗu ku kawo. Amma ya gane kana da shi ka ƙi ka kawo. To ka shiga uku. In ya gane cewa baka da shi kuma kana zuwa kana kame kame baka da mutunci zai ji garawa da kun ji yunwa. Don haka iya gurgudun abin da Allah ya baka kai tafiyar ɗanka da shi na gangan jiki yadda yaro zai tashi ya rinka jin cewa akwai guminka a cikin wannan gangan jikin nasa. Amma kar mutum ya bari a ce ‘ya’yansu su gano cewa wato da taimakon waɗansu a cikin unguwansu har ya iya cin abinci ya ƙoshi. Wajibi ne a kanmu mu ɗauki nauyin iyalanmu da Allah ya bamu, kuma wajibi ne mu ɗauki nauyin ‘ya’yanmu da Allah ya bamu, har ‘ya’yanmu su gane cewa mun ɗauki nauyinsu su ma su ɗauki nauyin wasu. Waɗannan kaɗan ne daga cikin abubuwan da suka zama kwakwalwata za ta iya tunatowa a yanzu dangane da nasiha a kan tarbiyyar ‘ya’ya matasa maza da mata tun daga gida daga tushe. Ina fata Allah Ubangiji ya amfanar da mu da abin da muka ji, ya riƙa mana wajen tarbiyyar ‘ya’yanmu, ya kuma tare mu daga sharace-sharace na zamani. Abin da